Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za iya samu mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, barkanku da haka. Sulaiman Muni Barma ne ke muku sallama daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. To, a cikin shirin za a ji cewa a jamhuriyar Nijar dubban ɗalibai sun fara rubuta jarabawar BAC da nufin samun takardar shaidar kammala makarantun share fagen shiga jami'a. A Najeriya, a yayin da ake ci gaba da jiran ganin yadda makomar tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sandan kasar Abba Kyari da ake zargi da alaka a wata badakalar karɓar cin hanci da damfara za ta kasance. Masanan doka sun fara fashin baki game da tanade-tanaden da kundin tsarin mulkin Najeriya ya kunsa idan aka samu irin wannan kes da ya ɗauki hankalin gwamnatocin Amurka da Najeriya. Muna ɗauke da rahoton musamman akan shagulgulan ranar samun 'yancin kan jamhuriyar Nijar, inda shugaba Muhammad Bazoum ya jagoranci ayyukan da canzo gale a Damagaram. Idan muka koma Najeriya, kalaman da Professor Attahiru Jega ya yi game da manyan jam'iyyun siyasar kasar na ci gaba da haifar da muhawara a tsakanin jama'a. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, amma dukansu sai bayan an sha labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka ta CDC ta faɗa a jiya Laraba cewa yanzu nau'in Delta ne kashi 93 cikin 100 na cutar COVID-19 da ke kama mutane a ƙasar. Sabbin alƙalaman cibiyar ta CDC na makon ƙarshen watan Yuli sun nuna nau'in Delta, ciki har da wasu nau'ikan dukansu da aka bayyana a matsayin na damuwa, sun kai kashi 93 cikin 100 na dukkan alƙalaman da aka samu a Amurka a makonni biyu na ƙarshen watan Yuli. Nau'in cutar ya fi yawa a wasu yankunan Amurka. A jihohin yamma ta tsakiyar ƙasar, ciki har da Kansas, Missouri, Nebraska, nau'in Delta ya fi kashi 98 cikin 100 a wuraren. An samu fiye da kashi 95 cikin 100 na nau'in Delta akan sauran nau'ika a yankunan North Dakota, South Dakota, Colorado, Montana, Utah da Wyoming. A jiya Laraba, Taliban ta yi Allah wadai da Amurka saboda abinda ta kira katsalandan Amurka a Afghanistan ta hanyar yin tayin sakewa farar hula a Afghanistan da ke da wata alaka da dakarun ƙasa da ƙasa mazauni waɗanda ta yi ƙungiyoyin mayaka su kai musu hari. A ranar Litinin, Amurka ta sanar da wani shiri da zai ba dubban 'yan Afghanistan masu aikin tafinta da fassara tare da iyalansu damar komawa Amurka da zama a matsayin 'yan gudun hijira. Nan da 'yan makonni dakarun Amurka da na NATO za su kammala aikinsu a ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya da yaƙi ya ɗaiɗaita bayan shekaru 20. Ko da yake janye dakarun ya janyo ƙaruwar tashin hankalin mayaka yayin da 'yan Taliban suka mamaye gundumomin gwamnati da yawa. Ƙungiyar mayakan ta sake yin alƙawarin ba za ta taɓa 'yan Afghanistan ɗin ba biyo bayan kawo ƙarshen mamayar da Amurka ta yi a ƙasar. Hukumomin Amurka sun gano ɗan sandan da ke aiki a ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka da aka cakawa wuƙa har ya mutu a wata tashar bas da ke wajen ginin ma'aikatar kwana ɗaya bayan da suka fara bincike akan mutumin da suka ce ya kai masa hari wanda shi ma ya mutu a wurin. Cibiyar kare jami'an Pentagon ta ce ɗan sandan sunansa George Gonzalez, ɗan asalin New York ne kuma tsohon sojan Amurka da ya yi aiki a Iran kafin ya shiga aikin ɗan sanda shekaru 3 da suka wuce. Jami'an tsaro sun gano cewa Austin William Lance, ɗan shekara 27 daga jihar Georgia, shi ne ya kai masa harin. Ofishin hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da ke Washington ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Lance ya sauka ne daga wata motar bus a wata tashar tsayawa a Pentagon da ke Arlington a jihar Virginia, kuma nan take ba tare da wani ya takale shi ba ya kai wa jami'in ɗan sanda George Gonzalez hari da wuƙa, inda ya yi masa rauni sosai. Sanarwar ta ƙara da cewa Gonzalez da Lance sun yi gwagwarmaya, inda Lance ya cakawa Gonzalez wuƙa, daga nan kuma ya harba kansa da bindigar aikin Gonzalez. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba, dubban iyalai da waɗanda wata fashewa ta shafa a ƙasar Lebanon suka taru cikin yanayin jimami don tunawa da mummunan lamarin da ya faru a birnin Beirut shekara ɗaya da ta wuce, inda suka yi shiru na 'yan mintoci tare da yin addu'o'i a wajen da fashewar ta auku. A kusa da wurin kuma masu zanga-zanga sun yi ta jifa da duwatsu da ababen fashewa sun kuma yi arangama da jami'an tsaro a kusa da ginin majalisar dokokin kasar bayan da suka zargi ƴan majalisar da dakile yin bincike akan fashewar ta hanyar hana dage rigar kariyar manyan ƴan siyasa da ake zargi da hannu wajen yin sakacin da ya kai ga fashewar ƴan sanda sun maida martani ta hanyar fesawa masu zanga-zangar ruwa da kuma barkunan tsohuwa Zagayowar ranar na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar koma bayan tattalin arziki da ba a ga irin sa ba a baya da kuma rikicin siyasa da ya sa kasar ta kasa samun ci gaba wajen gudanar da harkokin gwamnati cikin shekara daya fashewar dai ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 214 a cewar jami'ai dubbai kuma sun jakkata yayin da fashewar ta kuma yi ta'adi a gaba dayan unguwannin da ke babban birnin kasar Yayin da ake ci gaba da fuskantar rudani a bakin iyakar Amurka da Mexico, gwamnatin Biden ta yanke shawarar zaɓar ci gaba da amfani da wasu manufofi masu cike da takaddama da suka ba da damar gaggauta korar baki masu neman mafaka daga Amurka.
To bayan labarin duniya yanzu sai fagen rahotanni za kuma mu fara ne da jamhuriyar Niger inda dalibai sama da 82 suka fara rubuta jarabawar baccalaureate da nufin samun takardar kammala makarantun share fagen shiga jami'a cikin tsauraran matakan zuba ido ne jarabawar ta bana ke gudana inda hukumar yaki da cin hanci halsiya ta aike da jami'anta a sassan kasa da nufin dakile dukkan wani yunkurin sata Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya hada mana rahoto akai.
A garin birnin Kwanni wurare biyu ne aka kebe domin gudanar da wannan jarabawar da suka samu halartar shugaban gundumar birnin Kwanni da magajin garin birnin Kwanni da sarakunan gargajiya da shugabannin rundunonin tsaro daya daga cikin shugabannin wannan jarabawa a jiri na daya a garin birnin Kwanni ya yi mini bayanin irin gargadin da suka wa yara da malaman da ke sa ido a wannan jarabawar
sunana Dr. Gisu Isaka ni ne president King da kwani an jabi hankalin suruyan da su kula da abu da ke haura cikin tinsan wannan gudani abu na biyu ni da kaina da asisten kina muka shiga tun kowane sal muka shiga hankalin yara kusan su kowa ya kamata ka tsara kanka abinda ka koya an tambaye ka shi ne ka sa ka bar liki bisa kufikin wani ka kawo wani rubutu da kai can gida tun an kama ka sai ka rasa jarabawar da kake kuma an kama ka ka iya ka rasa kaman kai shekara biyar kai baka ba kenan tun su tun mu tun korata mu duka ya kamata mu tsaya mu yi aiki tsakanin mu da Allah
a wuri na biyu na wannan jarabawar mai kula da jarabawar ta baka ta yi bayani game da matakan da hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa ta jamhuriyar Niger halsiya ta dauka ga dukkan wanda aka samu ya kawo illa ko satar jarabawa ko ba da kuɗi domin ɗansa ya samu jarabawar ta baka
ni sunana Dairus Ibrahim Doka a jami'a nyamai nake Abdulmumuni nake karantar da ecole normale supérieure anya a shiga ma an hada ma duk talibai halsiya abinda ta tsaida duk wanda uwaye su ce suna ba wani kudi dan a taimaki ɗiyan su akwai matakai da aka dauka dan kaso ne daga wata ɗaya zuwa shekara biyar kudi ne da zaka zubawa kai uban yaron kuma a hidda shi sam wannan sata jarba aka ga yaro yana yin ta kawai sai a hidda shi bai ma kare jarba yayi asara kuma sai wajen shekara nawa bai komo ya jarba ba an hada musu injiya mun hido su takardu mun gongoda musu don abin da ba su kun ga ko wanga dogon ijabin na mai zuwa har kasa ciki suna boye salula suna boye takardu da suna ebe aka dan kadan mun ga musu
dalibai dai na ci gaba da gudanar da wannan jarabawar bak ta bana cikin natsuwa yayin da hukumomi suka dauki matakan tsaro a kowane wurin wannan jarabawar ta bak ta wannan shekara Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to madalla biyo bayan dakatar da komandan rundunar ƴan sandan Najeriya da ke yaƙi da manyan laifuka na IRT wato mataimakin kwamishinan ƴan sanda Abba Kyari daga aiki bisa zargin da Amurka take masa na alaƙar cin hanci a zargin damfara da ake wa ɗan Najeriya nan Rimau Abbas yanzu abin da ya rage a gani shine ko Najeriya za ta miƙa Abba Kyarin ga Amurka shin mai kundin tsarin mulkin Najeriya yace akan haka tambayar kenan da Hassan Maina Kaina yayi wa wani lauya a Abuja barista Umar Jibrin
maganar Tura Abba Kyari ya fuskanci doka a Amurka ba abu ne wanda kai tsaye zaka yanke hukunci baka ce eh dole ne Najeriya ta tura shi hukuma ba za ta iya tura shi ba wato al'amarin wato kamar extradition kenan da abin nan duk wani wanda ya kasance dan Najeriya akwai process da ake bi akwai hanyoyi da ake bi kafin ma yi maganar tura wai Abba Kyari ya fuskanci doka wato ita doka dole misali dan hukumar FBI ta yi declaring din sa wanted ko suna neman shi bai kasance automatic ba sai Najeriya ta tura shi wato da farko sai Amurka a matsayin ta ƙasa abinda ake cewa sovereign state kenan a international law sai ta turo da formal request to abin nan zuwa ga Najeriya akan cewa suna so a tura wanda suke nema Abba Kyari ne ko kuma koma wane ne dai suke nema sai sun turo a cikin cewa suna neman shi akan laifi kaza ko kaza ko kaza sannan kuma abu na biyu da ake dubawa sai kasance akwai formal agreement wato yarjejeniya tsakanin Najeriya da kasar da take neman wanda suke so a tura wato da Amurka kenan sai kasance akwai treaty na extradition tsakanin Najeriya da Amurka wanda kwarai yanzu akwai wannan treaty din tsohon treaty ne ma dai ya dade yarjejeniya akwai ta a kasa abu na uku kuma ba wai kawai dan sun nemi a tura shi za a tura shi bane dole sai an duba sai an bi ta hanyar kotu sai kotu ta tabbatar da cewa ya dace a tura shi ko bai dace a tura shi ba akwai judicial process da ake bi kafin a tura mutum a matsayin an kai shi ya fuskanci doka a wata kasa kuma akwai abubuwa da dama da ake dubawa musamman dole sai ya kasance kasar tana da wato dokokinta na kare haƙƙin bil adama suna da ƙarfi abinda ake cewa human rights standard kenan da kuma judicial standard ɗinta wato tsarin ta na doka da kotu da abinda kotu doka na abinda mai shari'a sai ya kasance abu ne wanda ya zo daidai da international standard sannan zaka iya duk sai an duba abubuwan nan da wasu abubuwa da kuma sai an duba wai shin da farko ma yayi wannan abun nan din offense din da ake cewa yayi committing wannan offense wato yayi aikata wannan laifin sai an duba kuma shi kanshi laifin ya fado a cikin laifukan da aka yi enlisted din su a cikin extradition treaty din wato abubuwa ne da dama da ake dubawa ba abu ne wanda kai tsaye wai zaka ce wai gashi ba dole Najeriya ta tura shi ko ba za ta tura shi ba
to kamar yadda aka riga aka sani birnin da magaram na jamhuriyar Niger ya karbi bakuncin bikin ranar samun yancin kan kasar ta Niger daga tura mulkin mallaka da aka yi a ranar 3 ga watan Agusta Shugaba Muhammad Bazoum ne ya jagoranci shagulgullan wannan rana da ta samo asali a 1960 wacce a bana ta kasance wani lokacin bayar da lambobin yabo ga wasu mutanen da suka yi fice yayin da a dai bangare ranar ta 3 ga watan Agusta ke zama wani lokacin gudanar da ayyukan da shan itace da nufin yaki da kwararowar hamada ga dai ƙarin bayani a wannan rahoto na Tamar Abari
a sallar ta bana dai an maida hankali wajen shuka itacen zogale wanda yake da muhimmanci dan yakar talauci da bunƙasa tattalin arziki ga al'ummar Niger musamman ma 'yan karkara Kanal Hamidu Mamman shine babban director na gandun daji a nan jihar da Magaram.
Eh zogalen da ita don saboda irin amfanin da a gare ta sosai ga al'umma. Tana da amfani dangance da magani iri iri wanda take kawo ga al'umma kuma da kudade waɗanda al'umma suke samu idan sun dasa ta don suna samu amfani sosai bisa ta. Akwai amfani da yawa wanda ake samu bisa itacen zogala.
Kafin a shiga da shan itacen shugaban kasa Bazoum Muhammad ya karrama manyan ma'aikata da jami'an tsaro guda 19 da suka taka rawa cikin cigaba na ƙasa da haɓaka kwanciyar hankali ciki ma har da babban bako na wannan sallah gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum
Alhamdulillah muna godiya ma Allah da ya nuna mana wannan ranan da shi Najeriya samu yancin kanshi kuma mu mutanen Najeriya muna so mu mika godiya ma President Bazoum da mutanen Niger yadda suka taimake mu har sun ba mu daraja da suka ba mu wannan award hakika wannan award zai kara karfafa daga takan mu insha Allah za mu danna tare mu tabbatar cewa mu samu ci gaba tsakanin Najeriya da Niger ina so mika godiya ma President Bazoum da duk mutanen Niger amma da duk mutanen Najeriya gaba ɗaya da mutumarin Firatar Buhari ayar da aka karbe mu a da nuna mana mutuncin mu kuma insha Allah za mu rike amana
kungiyar sa kai ta matasa wato Scott ta kawo ta ta gudunmuwa ga wannan sallar cewar Abdul Jalil Sama jagoran ita wannan kungiya
gudunma da muka fara tun da aka fara wannan aiki wannan wurin da kuka ganshi wannan duka an gyara yanzu suka kama suka nome suka yi ramuna rami aka yi 1500 wannan duka su suka yi da kare su ko ba biyar su ba aka yi ba kina ka ga wannan gudunma su ba ta wasa kuma duk inda kuka yake a cikin din rami su suka dauko suka aje cikin din rami kina ka ga wannan duka yana cikin ayyuka wanda suka yi
to kowane mataki za a daukar wa waɗannan itace ganin cewa an saba da sa su a bar su anan
an dauki matakai sosai kun gani da wurin kandidat ne a deja ake waye kike nan magana dabba bata taso ba kuma ruwa deja an sa pampuna ko ina kawuna pampuna ko ina kuma shugaban shi ma'aikaci wanda yake jagorancin wannan kan na gard ya dau alƙawari don zai kula da shi Barman 100% in Allah da
bayan an kammala da shan itacen shugaban kasa Bazoum Muhammad ya kaddamar da fara aikin hanya da ke zuwa Tanut wadda nan da watanni aka fara aikin ta da kuma azatu balin farko na gina cibiyar samar da wutar lantarki mai aiki da makamashi a Central ta Kenya da ke nan da Magaram Tamar Abari muryar Amurka daga da Magaram a Jamhuriyar Niger
To zamu sake komawa Najeriya inda jama'ar yankin Arewa maso gabacin kasar ke tafka muhawara akan wasu kalaman da tsohon shugaban hukumar zabe ta INEC Professor Atahir Jegaye Furta game da manyan jam'iyyun siyasar kasar kamar yadda za a ji a wannan rahoto da Muhammad Salisu Garba ya aika mana daga jihar Adamawa
Kalaman da Professor Atahir Jegaye shine wadda ya janyo ƴan Najeriya ke nuna bambancin ra'ayin su akan waɗannan kalaman inda a jihar Adamawa aka samu wasu ƴan asalin jihar waɗanda suka nuna irin bambancin nasu ra'ayin akan wannan batu Alhaji Ibrahim Bilal shine shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Adamawa shi a nashi tunani da kuma nazari kalaman da Professor yayi shi ne a ra'ayin kansa domin a cewar sa waɗannan kalaman ba su ne za su kai ga al'umma ƴan Najeriya ga tudun Najeriya ba
jambiyar biyu na farko shi ne a tabbatar wa PDP nasara da cin zaɓen sa shi ne kuma sake tabbatar ma APC na biyu da cin zaɓen shugaban ƙasar Buhari to haka wasu kalmomin sa ya yi son ra'ayi sa ne maybe akwai abin da yake expecting da ma PDP da APC su yi mishi ba su yi mishi ba ne shi ya sa kalmomin nan ya fita ya shiga wani sabo ne jam'iyyar sa daban shi jam'iyyar sa din kam ya tabbatar cewa za su yi adalci ne jam'iyyar sa nan kam sun taɓa tasiri a Najeriya ne APC na ba sabon jam'iyya ba ne musan PDP ta daɗe amma APC ba ta daɗe ba amma ba ta yi tasiri a Najeriya ba PRP ta riga APC kafawa wani tasiri ne su kai a Najeriya
to shi ma Dr. Umar Ardo wanda ke zama jigo a jam'iyyar PDP a jihar Adamawa shi kuwa cewa yayi a nashi mahangar kalamar da Professor yayi a wannan gabar yayi ta ne wanda kalamar ma ba su cika ba Professor ya kamata ya cike kalaman nasu chip chip domin a san daga wani lokaci ne waɗannan jam'iyyun suka gaza
shi da PRP ne ni kuma da PDP ne saboda shi kan PRP yana dawa da PDP da APC to ni kuma PDP so in ai magana ne na siyasa to wannan yana da ra'ayin da magana shi na siyasa wato maybe gagawan ya soma ga sa'ilin da ya shiga da jam'iyya wato jam'iyyar PRP daga sa'ilin APC da PDP su gaza wata kila kamun ya shiga ba su gaza ba at least da yadda ai ne chairman ka ba su gaza ba to kan su to shi duru da wannan kan mai da rako ni jawabin bai kama cika ba
to ko ta yaya waɗannan kalaman za su kawo canji wa al'ummar Najeriya bangaren shugabanci tambayar kenan da ne wa Dr. Mahadi Abba malami a jami'ar Mojibo Adama da ke nan Yola kuma mai bashin baki akan lamuran yau da kullum cewa yi wannan kalaman da Professor yayi lalle yayi su bisa ka'ida domin kuwa jami'in nan guda biyu ba waɗanda ba su yi rawan gaban hantsi ba
wannan party da muke da su manyan party guda biyu da muke da su yanzu wato APC da PDP tafiyar su daya ba gidan su daya tunanin su daya ba wannan canji daga cikin su dukkan su biyu a gona guda daya ni ma tunani na yadda shi Professor Jegaye wannan tunani ni ma haka tunanin yake domin tunanin ɗan Najeriya PDP ta gaza shekarun baya sha shida a wannan partin ta zo da wayansu alkurwa daiwa da za ta cika mana magana farko daga cikin su shine tsaro da kuma rage cin hanci da rashawa da kuma gera mana economy namu ya gara mana ma'aikata wato employment opportunity ma ɗan Najeriya amma shekaru yanzu shida da suke mulki sun gaza a wannan tafiya domin tsaro ya kara tabarwarewa
shi dai farfesa a Tahiru Jega yayi kalaman ne kan cewar manya-manyan jam'iyyu guda biyu a Najeriya sun gaza gurin kai ga Najeriya tudun Nasira wato jam'iyyar PDP da kuma jam'iyyar APC Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
a gaida Muhammad Salisu Garba kada shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka A makon jiya shirin na kasa ya samu bakuncin Malam Lawan Sale Gurgu mai walda a Kaduna birnin Gwamna a kashi na farko na zantawar su da wakilin muryar Amurka Hassan Baina Kaina bakon shirin yayi takaitaccen tarihin rayuwarsa da yadda aka yi tsinci kansa cikin halin tawaya sannan yayi bayani a game da yadda yake gudanar da aiki da irin kalubalen da yake fuskanta kamar sauran na kasassu a cigaban wannan hira Malam Lawal Sale mai walda ya ja hankulan takwarorinsa waɗanda har yanzu ke cigaba da daukan bara a matsayin wata madogara a cewar sa lokaci yayi da ya kamata su canza tunani
dole ne take sa wasu kuma waɗanda bai zama dole ba su yi hakuri su cije su kama sana'a nan domin maganar da ake a da haka muke ta faman ya za a yi mu daina ko ana ta yi mu kiraye-kiraye yanzu dole ma ta sanya muna ji muna gani mutum ma ya daina zuwa saboda ainihin kyara da fadace-fadace na siyasa da wasu kabilanci da sauransu dole muna ji muna gani muka daina zuwa saboda haka sauran jama'a ma muna masa fatan alheri duk wanda fitar ta kama shi dole muna fatan ya samu mafita ko ta hannun gwamnati ko ta hannun wani mutum mai zaman kansa wanda zai taimake sa ya kasance ya daina ya fita yawon barace-barace sa hakuri dole ne ya zama wajibi mutum ya sa hakuri da dan kadan koya ya ga ya kama sana'a to koya yake dan samun abu koya yake taro sisi da shi zai dinga hakuri wata rana in Allah ya so yarda zai zama wanda ni din nan da kuke gani da ba haka nake ba da sai na je na hawo barasa ne in zo in bude shago na in ci gaba da zama da ni da yayana kuma zaka iya ganin wani hoton bidiyo da na tura maka wallahi duk yayan da ka gani a gurin na yayana ne saboda haka da su muke kuma tare da su muke aiki sai dai yanzu haka za a yi girki a gida na yanzu maganar da ake da rana insha Allah haka da daddare nake sa rai in Allah ya yarda za a yi in Allah ya so yarda kuma maganar da ake wallahi ba ne da kwaya tsaba a gida na aje so saboda haka in mun fito Allah zai ba mu insha Allah saboda haka kowa ya daure ya tsaya ya nema Allah zai ba shi insha Allah
to matsalar tsaron da ke kara ta'azzara a arewacin Najeriya wani abu ne da bakon shirin na kasa na wannan mako yace tana matukar tayar masa da hankali saboda haka yayi amfani da wannan dama da ya samu daga sashen Hausa na muryar Amurka don yin nasiha ga yan bindigar da ke wannan aika-aika yana mai ba su shawara su koma kan hanya
fatan alkhairi na zuwa ga BOA Hausa sannan da al'umman Najeriya sannan don Allah don Annabi ina kira ga wani abu wanda yake ba shafi na bane amma tunda na samu dama bari in isar da sako don Allah wayannan bayin Allah ne mu ma bayin sa ne mutanen da ke hana mutanen arewacin Najeriya zaman lafiya muna roƙon Allah kuma muna roƙon su don Allah su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su daina su taimake al'umman arewacin Najeriya su taimake mu wannan al'amari addinin musulunci ake ta bata musuna arewacin Najeriya ake ta bata musuna sannan su kansu ana bata musuna waɗanda suke kiran kansu Fulani saboda haka don Allah don Annabi su daina su duba girman Allah su taimake al'umma su ceci al'umma idan ma wasu bayan Allah ne suka sanya su daga wasu bangarori na ƙasar nan su duba girman Allah su duba makoma ranar tashi alƙiyama Allah fa yana nan saboda haka don Allah su duba su bari su taimaki al'umma ni roƙon da nake yi kenan kasancewa na samu wannan dama kuma ba ina kalubalanta su bane ba a'a ni ina musu nasiha ne daidai gurgurdan hali suna cikin wani hali ne na bata muna musu roƙon Allah ya shirya su Allah kuma ya sa su keku ya keku hankalin su su tausaya wa mutane wanda suke rike don Allah su sake su don Allah su duba girman Allah wa'incin wa'inda suka ba su wannan aiki ko wannan ainihin aiki wallahi ba masu yin su bane akwai ranan da za su tashi ranan tashi alƙiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya tune su su ce su suka san su ma su ce su suka san su in ba su tuba ba haka Allah zai hada su gaba ɗaya ya jefa su a wutar jahannam saboda haka Allah ubangiji ya shirya mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya kawo mu arewacin Najeriya mu lafiya Allah ya kawo mu arewacin jihar mu ta Kaduna lafiya Allah ya kawo mu ainihin jihata ta Katsina ainihin jihata ta Haihuwa lafiya zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci nagode nagode
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya yi a madadin Malam Lawal Lisale Gurgu Mai Walda dake Kaduna da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da duka abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai anjima Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana.
Jaridar Ghana Times zamu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine Alhaji Collins Dauda da wasu mutum hudu an caje su da yiwa kasa hasarar kudi. A aikin gine-gine nan na wato Sagleme Housing Project. Jarida ta ce tsohon ministan ayyuka da gine-gine gidaje wato Alhaji Collins Dauda an caje shi da yin abin ganin dama da kuɗi dala miliyan 200 wanda aka nufaci gine-ginen gidaje guda 5,000 wanda aka fi sani da Sagleme Housing Project da shi. Shi da wasu guda hudu sun jawo kasar hasarar kuɗi da gabatar da jakadan ƙarya da kuma yin abin ganin dama ta hanyar da bai dace ba da kaddaran ƙasa. Ita kuwa da Chronicle wannan labarin tarwaito a furinfa ya sheka zuwa babban kotu don fidda kanshi. Jaridar ta ce wani lauya mai zaman kansa a Kumasi Kwase a furinfa Esquire a cikin zargin nan da ake na karɓar rashawan dala miliyan 5 akan alƙalin alƙalai ya kalubalanci caje-caje guda 9 da aka ainihin gabatar a kansa karkashin kwamitin jankunni na majalisar alƙalanci gabaki daya kwamitin jankunnin ta caje misafirin fa da rashin da'a ko kuma da nuna hali na gari saboda haka ta yi masa caje har guda 9 ba amma misafirin fa ya gabatar da motion inda yake jan hankalin lauyoyi da su mai da hankali ga haramcin da ke akwai kamar yadda ya dace da umurni na 55 da ke a cikin dokan kundin tsarin mulkin kasa. Ita kuma babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic wannan labarin ta rawaito gwamnati ta gabatar da yarjejeniyar sayen jiragen sama guda 6 wa sojojin kasar akan kuɗi euro miliyan 111.4. Jaridar ta ce ministar ma'aikatar tsaro a ranar Litinin ya gabatar da yarjejeniyar neman rance na kuɗi euro miliyan 111.4 domin sayen jiragen sama wa sojojin kasar. Wannan yarjejeniya na sai da sayarwa tsakanin gwamnatin Ghana ne wadda ministar ma'aikatar tsaron ke wakilta da kuma Vodochodi Aerospace na jamhuriyar Czech. Wannan yarjejeniya zai baiwa kamfanin damar samarwa kasar Ghana jirage guda 6 samfarin L-39 Next Generation tare da samar da taimako na tallafawa jirgin da sauran ayyuka ko hidimomi da kuma bayar da horo. Baki ɗaya kuma da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Masauraro da sharhin jaridun na kasar Ghana muke kammala wannan shiri a halin yanzu sai ya canza al'asar wato karfe 4 a Nigeria da Niger 3 na rana a gogon Ghana wasu abokan aiki za su zo da wani sabon shirin daga Washington DC yanzu a madadin dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulaiman Muni Barma da na gabatar rike ce da ku Allah ba mu alkhairi.